إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بهك يوم والسلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بركم دوانا مريتينا الحميس أشرن قوتا رمضان الشكرة تدبو ديدة لريه دودة أربعين دشدة هجرا من زاء الله صلى الله عليه وآله وسلم دقا مكة زوا مدينة وان دي 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 دا أشرن قوتا وقوة شكرة تدبو بيدة أشرن دبير ميلادية daga wannan masallaci mai albarka na Uthman ibn Affan wanda ke unguwar Useitu cikin birnin Abuja. Kafin mu fara karatu muna da tambayoyi kamar haka. Mai tambaya yace assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah. Bayan addu'a da fatan alkhairi yace malam zan iya bawa iyayen matata abincin fidda kai in sun cancanta? Eh zaka iya ba su. Sannan yace sannan yaushe aka fuso a bayar, ana so a bayar daga ranar 28 ga watan Ramadan, daga wannan lokaci ake fara fitar da zakafin da kai kwana biyu kafin sallah, to daga nan kuma har zuwa ranar Idi kafin a je masallaci, wannan shine lokacin ta na ƙarshe. Mai takarda ta gaba yace assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah. Shi ma bayan yayi doguwar addu'a da fatan alkhairi yace malam jarabawa muka yi a cikin wannan watan Ramadan din muka yi exam a BUK. Daya daga cikin jarabawar wani abokina ya tambaye ni question, sai na dan karkata masa ya gani, sai ya kwafi, sai invigilator ya gani na karkata masa, sai ya zo ya ce sai ya cike mana form na exam malpractice, sai ya ce amma in ba ma so ya cike mana sai mun rantse da Allah zai kyale mu. Kuma wallahi malam mun rantse akan ƙarya, to sai yace kuma abun yana ta damunsa saboda yayi rantsuwa akan ƙarya. Malam menene hukuncin mu? To hukuncin ku kun yi rantsuwa da ake kira da al-yaminul gamus. Al-yaminul gamus tana daga cikin manyan zunubai. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisin Abdullahi dan Amr dan As yace al-kaba'iru al-ishraku billah, manyan zunubai na farkon su shine shirka ga Allah, na biyu sai yace wa uququl walidaini, sai sabawa iyaye guda biyu, na uku sai yace wa qatlun nafsi, sai kisan kai, na hudu sai yace wal yaminul ghamus, sai al yaminul ghamus. Al-yaminul ghamus shine rantsuwa akan ƙarya kuma ka san ƙarya kake. Al-yaminul fajira rantsuwa ta fajirci. Al-Imam Ibn al-Athir a cikin littafin Al-Bidaya fi Gharibil Hadith yace an kira ta da suna al-ghamus ne li annaha tughmisu sahibaha fil ithmi aw fil nar. Kalmar ghamus din tana nufin mai dannawa. To an kira ta rantsuwa mai dannawa saboda tana danna mai yin ta a cikin wuta, kuma tana danna shi a cikin sabo, a cikin zanubi. Malamai sun yi sabani akan hukuncin wanda ya yi irin wannan rantsuwar. Wasu suka ce ba yi da wata kafara, abinda ya aikata muninsa ya kai muni, ba wata kafara da zai yi, saboda laifi idan muninsa bai kai muni ba ne ake cewa ga abin da za ka yi Allah ya fi ma shi ne kafara, amma idan muninsa ya muni Allah shiru yake yi, sai ya bakka in ka je lahira kwawon ne. Da haka malamai suka ce wannan yana daga cikin ire-iren waɗannan laifuffuka, muninsa ya kai munin da kafara ma ba za ta kankare shi ba. To amma cewa ba za a yi kafara ba, ba yana nufin Allah ba zai yafe ba, amma yana ƙarƙashin mashi'a, mashi'a shine sai Allah ya ga dama. Kuma hanyar da ake bi ai tararrashin Ubangiji in an masa irin wannan laifin, daga ciki kai nadama sosai, kai niyyar ba za ka sake ba, sannan kuma ka dage da yin ayyuka na alkhairi, kuma ka yawaita istighfari. Innal hasanat yudhhibna sayyi'at zalika dhikra lil dhakirin. To amma akwai malaman da suke ganin za kai masa kafara irin yadda ake wa sauran rantsarantsi. Shine matakin farko, ka ciyar da miskini mutum goma, ka ba su abinci a lokaci guda, ko kuma ka dinka musu kayan sawa, ko kuma ka samu baiwa ka yanta. Idan duk ba za ka iya waɗannan ba, to sai kai azumi kwana uku a jere. To maganar da za ta fi wallahu alamu, ka haɗa biyu, ka yi kafara rantsuwa, kuma ka dage da istighfari in Allah ya so sai ya fi maka. Muna fatan Allah ya yafe maka. Mai tambaya ta ƙarshe ya ce, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Bayan addu'a da fatan alkhairi shi ma ya ce, tambaya ta ita ce, menene ya fi aikata laifi tsakanin mazinaci da mai aikata kisan kai? Idan na fahimta, yana so ya ce wani zunubi ne ya fi muni ko ya fi girma cikin waɗannan, kisan kai ko zina? Dukkanin biyun dai suna daga cikin manya-manyan zunubai, amma malamai suna ganin kisan kai ya fi zina muni, dogaro da waɗansu dalilai kamar haka. Dalili na farko, faɗin Allah maɗaukakin sarki, wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhara, sai ya ce wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi, sai ya ce wala yaznun, bayin Allah na ƙwarai ba sa shirka, sai ya fara ambata shirka, ita ce lamba 1. Sannan ya ce kuma na biyu, ba sa kisan kai, sai ya kawo kisan kai a matsayin zunubi mataki na biyu. A na uku sai ya ce wala yaznuna, kuma ba sa zina. To shine malamai suka ce tunda Allah ya jera ya fara fadar shirka, wannan kam daman ba sabani, ita ce lamba 1. To sannan ya biyo baya da kisan kai, to ya nuna kisan kai shike biye mata. Sannan na uku kuma sai ya ce zina, to ya nuna zina ba ta kai kisan kai ba ta fuskar girman laifi. Wannan ayatul Qur'ani ce cikin suratul Furqan. Dalili na biyu, a hadisin Abdullahi dan Mas'ud, yana cikin sahih al-Bukhari da Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Mas'ud ya tambaye shi wani zunubi ne ya fi girma. To kaga nan abin ya fi fitowa karara, wanne ya fi girma, ayyu dhanbi akbar ko a'azam, wani zunubi ne ya fi girma? Sai manzon Allah ya ce al-ishraku billah, na farko shine shirka. An gane ko? Na biyu sai ya ce wa uququl walidai, sai saba wa iyaye. Na biyu kai sai ce antaj'ala lillahi niddan, na farko antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, sanyawa Allah kishiya alhalin ka san shi kadai ya halice ka, kaga shirka kenan. Na biyu sai ce wa antaqatula waladaka khashyata ay yat'ama ma'ak, ka kashe ɗanka don tsoron ka da ya ci abinci tare da kai, ma'ana kashe yara da ake yi don tsoron talauci, ko family planning don tsoron talauci. To wannan ma zunubi ne, kuma shi ne mai lamba ta biyu ta fuskar girma. Sawa'an ko ka kashe kashewa wacce ido yake gani, ko kuma ka yar, ko kuma ka sha matar ta sha ƙwaya don kar ta ɗau ciki, ko an samu cikin azubar, duk yana shiga ƙarƙashin kashewa, domin duk manufar ɗaya ce, ko da hanyoyin sun bambanta. To abu na uku sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa anta zuniya bi halilati jarika, sai kuma zina, kuma musamman ma zinar da matar makoci. To wannan shine mataki na uku na fuskar zunubi mafi girma. To kaga a wannan hadisin ma dai a cikin jerin abinda annabi ya faɗa, kisan kai yana gaba da zina. Da haka dai kisan kai ya fi muni, ya fi girman laifi sama da zina. To amma kada wani ya ji an ce to ai kisan kai ya fi muni sama da zina, sai ce a to ashe ni dan gwanda-gwanda ma nake, wani shi kisan kai yake, ni ko zina nake? to shi a wajen Allah duk kankantar zunubi in ka raina shi sai a mai maka da shi babba. Yanzu kai a haƙinka yanzu ya tashi daga karami ya koma me babba. Shi yasa manzo Allah yake iyyakum muhaqqiratiz zunub, ku kiyaye wulakanta zunubi. Shi wulakanta zunubi ba wai zunubin ka wulakanta ba, wanda yace ka bari ka wulakanta dan ma kaza, to wannan yana jawo Allah ya fusata akan ka ko mun kankantar zunubin yanzu kai a wajen ka akan ka ba karamin zunubi bane ya koma me babban zunubi. Shi yasa ma'ar yake cewa la tahqiranna min az-zunubi saghiratan wa kabiratan innal jibala min al-asa min al-hasa. Karka wulakanta zunubai ko mun kankantar su ba, ka san tsakuwa tsakuwa ita ta taru ta yi babban dutse ba, to shi karamin zunubin da kake man rainawa da haka da hakan sai ya zo ya zama babba. Shine Bahaushe yace dan hakin da ka raina sai ya tsole maka ido. To haka nan ko mun kankantar zunubi in dai zaka mai da shi dabi'a kullun kana yi, to ya tashi daga karami ya koma me babba a wajen Allah akanka. Kuma duk girman zunubi in dai zaka tuba ka bar shi, to Allah zai iya yafe maka shi. Shine malamai suke fadar ka'ida la saghirata ma'al israri wa la kabirata ma'al istighfar. Duk kankantar zunubi in dai zaka aure shi ka ci gaba da yi, to ba karami bane yanzu ya zama babba. To sannan kuma duk girman zunubi in dai zaka tuba ka ce Allah na tuba, ka cika sharuɗan tuba, to biya gagara Allah ya yafe maka ba. Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqanatu min rahmatillah innallaha yaghfiru adh-dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Ubangiji yace ya ku bayina waɗanda suka yi wa kansu da kansu aika aika kuka aikata mugga muggan laifuffuka, la taqanatu min rahmatillah, kada ku ɗebe tsammani daga samun rahmar Allah da sharadin in dai kun tuba kun cika sharuɗan tuba kun dawo gare shi, to zai iya yafe muku. Innallaha yaghfiru adh-dhunuba jami'an, Allah yana gafarta zunubai duka. Innahu huwal ghafurur rahim, kuma shi Allah mai gafara ne mai jin kai. To amma da sharadi sai ka kiyaye ka'idoji da dokoki, wa inni la ghaffarul liman taba wa amana wa amila salihan thumma hatada. Allah ya samu dace.
Amin.
Ajiya mun tsaya karshen aya ta 180 daidai haka ne ko da 70 170 da haka yau zamu tashi farkon aya ta 171 wato fadin Allah madaukakin sarki, wa mathalul ladina kafaru kamathalil ladhi yanqu bima la yasma'u illa du'a'an wa nida'a. Kuma wannan shine darasin mu na 20. Me Allah yake?
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون.
الله يقول ومثل الذين كفروا كما مثال وأند سك كافرتا ta fuskar halayya su da dabi'un su da kamannin su yadda za ku ke gane su, kamar salil ladhi yan'iqu, kamar misalin wanda yake yin ƙara ne, bima la yasma'u ga wanda baya ji, illa du'a'an sai kiran, wani da'an da sautin ƙarar, summun bebaye ne a kurame ne, bukumun bebaye ne, umyun kuma makafi ne, fahum la yaqiluna, ba su da hankali. Anan Allah madaukakin sarki zai buga mana misali, wanda buga misali tana daga cikin hanyoyi masu matukar tasiri a wajen karantarwa. Matukar zaka karantar da mutane kana so su fahimta, to sai ka rinka buga musu misalai. Da haka Allah subhanahu wataala yayi amfani da salo na buga misali a cikin Alkur'ani dan a nisan a kusanto mana da nesa kusa mu fahince ta. Ubangiji madaukakin sarki yace wa laqad darabna fi hadha alqur'ani lin-nas min kulli mathal, mun buga wa mutane a cikin wannan alqur'ani na dukkanin irin misalin da suke da bukata. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas wa ma yaqiluha illa al-alim. Allah yake ga misalai nan muna bugawa ga mutane dan su tintintini, ga misalai nan muna bugawa ga mutane amma ba mai ganewa sai mai ilimi. Daya daga cikin magabata yace duk lokacin da na karanta wani misali a Qur'ani ban fahimta ba sai in fashe da kuka domin na san ina cikin jahilai. Dan Allah ya kafa ka'ida, in dai na buga misali baka fahimta ba to alama ce ta baka da ilimi. Saboda me? Saboda yadda misalan Qur'ani suke dalla dalla filla filla. An gane ko? Shine Allah yace wa tabayyana lakum kayfa fa'alna bihim wa darabna lakum al-amsal. Duk abin da muka yi ga mutanen farko ya fito muku fili saboda mun buga muku misalai. To su kafirai Allah ya buga misalan su, musulmai su ma Allah ya buga misalan su, kowa da nasa misalin. Hatta munafikai su ma akwai nasa misalin. Shine Allah yace masalul fariqaini kal a'ma wal asmi was sami'i wal basiri hal yastawiyani mathala. Misalin mutanen nan guda biyu, kafiri da musulmi, kal a'ma kamar makaho ne, wal asmi da kurma, wal basiri da kuma mai gani, was sami'i da mai ji, hal yastawiyani mathala, za su yi daidai? Ba za su yi ba. Mana shi musulmi mai ji ne, mai gani ne, shi kuma kafiri makaho ne, bebe ne, kurma ne. Cewa makaho bebe kurma ba ana nufin bai da ido ba, bai da kunne ba, a'a, yana da idan amma bai da amfani, yana da kunnan amma bai da amfani, yana da zuciyar amma ba ta da amfani. Domin me amfanin ido? Kaga gaskiya kai aiki da ita. Me amfanin kunne? Kaji gaskiya kai aiki da ita. Me amfanin zuciya? Ka fahimci gaskiya ka karbe ta. To amma duk ba sai masa haka, da haka ba su da amfani. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa in yaraw kulla ayatin yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir wa in yaraw sabila ar-rushd la yattakhidhuhu sabilan wa in yaraw sabila al-ghayy yattakhidhuhu sabila. To daka Allah subhanahu wa ta'ala anan zai buga mana misali dan mu fahimta, dan ya matso mana da nesa kusa. Larabawa suka ce bil misali yattadihul maqal, ta hanyar misali zance kan fito fili a fahimta. Kuma suka ce bil misali yafhamul himar, diddaki kancin mutum kwakwalwarsa ko ta kai ya ta jaki, ta hanyar misali sai kaga ya gane. To shine Allah madaukakin sarki anan yace wa mathalul ladina kafaru, kun ga misalin kafirai kamannin su na fili ta yadda za ku gane su. Kama salil ladhi yan'iqu, kamar misalin wanda yake kara ne. Kalmar an-na'iq shine as-saiha, kara, kara irin ta makiyayi. Kun san idan mutum yana kiwon dabbobi wani lokaci sai musu tsawa, to wannan tsawar a larabci ita ake kira da na'iq. Shine wani mawakin larabawa yace fa ni'iq li dha'nika ya jariru fa inna ma mannatka nafsuka fil khala fil khala'i dalala. Fa ni'iq li dha'nika, kai wata makanka tsawa ya jariru, ya kai jarir. To sai Allah madaukakin sarki yace misalin kafirai kamar misalin makiyayin dabbobi ne da dabbobinsa, yana daga murya yana musu kara. Su kuma dabbobin lokacin da yake musu kara ba abin da suke fahimta cikin karar tasa sai sautin da suke ji kawai. Yanzu da zaka cewa akuya zo nan, abin da kawai ta ji muryar, amma sakon da sautin yake dauke da shi na tatahu ba za ta gane ba. To wannan shine halin kafirai. To shine malamai suka ce wannan shine ake kira a ilimin balaga da at-tashbihu at-tamthil ko at-tashbihu at-tamthili, kamantawa ta buga misali ta fuskoki daban-daban mabambanta. Wa ake nufi da makiyayi anan? Suka ce shine mai wa'azi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi Allah yake kwatantawa anan da me? Da mai kiyo. Suwa ake kwatantawa da? Tumakan, su kafiran. Me ake kamantawa da tsawar ta mai kiyo? Shine wa'azin da mai wa'azi yake yi. Kamar mai tumakai ne ko awakai ko makiyayi ya nemi su tsawa don su yi daidai ko don su bar abin da yake ba daidai ba. To amma shin su kuma tumakan da ake wa tsawar, tsawar ta nemi su amfani? Ba ta amfani, kawai sautin suke ji. To haka yadda wa'azi baya wa kafirai tasiri, baya canja su, ba sa karɓa, ba sa fahimta, yayi kama da tsawar da makiyayi yake wa dabbobi, iya sautin kawai suke ji amma ba sa fahimta, ba sa canja wani al'amari nasu mummuna ya koma kyakkyawa, ba sa barin abin da zuciyarsu ta raya musu wanda yake na saban Allah dan su dawo su yi mai kyau. An gane ko? To sai malamai suka ce kenan wannan misalin, kaga a cikin su akwai yabo ga wani bangare kuma akwai kushe ga wani bangare. Shi dai mai wa'azi wanda shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka kwatanta shi da makiyayi, wannan yabo ne a gare shi. Domin idan ka kalli ɗabi'ar makiyayi da dabbobi, shi makiyayi yana da tausayi. Yau sau da dama za ka gani a ganin ido, idan makiyayi zai tafi kiwo yakan ɗauki murtikekiyar sanda, ko ba haka ba? To shin wannan sandar duka yake da ita na cuta ko kuma gyara yake da ita? Gyara yake da ita. Bal komin girman sandan mai kiwo da ka gani a hannunsa ba manufarta dukan dabbobi ba, manufarta kawai tsorata su da daidaita su. Domin inda makiyayi wannan rafkekiyar sandar da take hannunsa dukan tumakai yake ko awakai da ita, to in ya fita da 100 ba zai dawo da 10 ba, duk zai kashe su. Amma ba duka bane ba, a'a nusarwa ne, saitawa ne, dora su akan saiti ne. Ina fata an gane. To abinda ake so a ce da kai, halayyar annabi wajen kula da al'ummarsa kamar halayya ce ta mai kiwo wajen kula da dabbobinsa, a ciki akwai tausayi. Makiyayi ya gwammace shi dabba mai cin nama in ta taho ta ci shi kar ta ci masa akuya. Ka tambayi bafulatani, bafulatani saboda tausayin da yake wa saniya baya iya cin namanta. In ka ga bafulatani ya ci sa, to ta kai inda ta kai. Wannan shine asali. To me yasa? Tausayi ne. Shi yasa ba a shiri tsakanin Fulani dawa da mahauta. Me yasa? Saboda shi abin da bafulatani ya kai matuƙa wajen tausayi, shi kuma mahauci abin da yake yanka kenan. To ya za a shirya? To shi yasa ba za a taba shiri ba da annabawa da wanda zai taba musu al'umma. Shi yasa za ku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam durrin tsi abin da yake cewa Allah ummati ummati al'ummata al'ummata. Kaunar da manzon Allah yake wa al'ummarsa yafi kaunar da bafulatani yake wa saniyarsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To kaga ta wannan bangare yabo ne ga shi annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma duk wani mai halayya ta wa'azi bisa ga tafarki irin na ma'aikin sallallahu alaihi wasallam. Zaka ga dabi'a ce ta tausayi, dabi'a ce ta ba abin da ke tayar masa da hankali sama da abin da zai zamo kalubale ga al'ummarsa, abin da zai jefa masa ita cikin halaka, abin da zai cutar masa da ita. Shi yasa Allah ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anitum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Lalle wani manzo na musamman ya zo muku a cikin ku, azizun alayhi ma anitum, duk abin da ya dame ku yana hana masa sakat. Idan kana so kaga tashin hankalin annabi da damuwarsa, to wani abu ya dami al'ummarsa, akan al'ummarsa to hankalinsa yana tashi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sahabbai suke cewa wata rana muna garin Madina, tsakar dare kamar karfe 2 ko 3 kawai sai aka ji wata ƙara a wajen gari, kamar ka ce bom ya fashe. Duk mutane suka tashi hankalinsu a tashi. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya tashi, maza ya hau dokinsa ba siddi ba linzami ba likafa ba komai ya fita wajen gari. Manya-manyan jarumai da suka tashi, wannan yana wasa wuka, wannan yana ɗaurawa doki siddi. Lokacin da suka fito manzo Allah ya dawo yana kukoma lan tura'u lan tura'u lan tura'u, an gama, ba matsala ba matsala. Kaga su fa suna kokarin ɗaura siddi, shi ko ba siddin ya hau dokin dan ya je ya ga me yake damun al'ummarsa. Sahabbai suke ba da labari, in dai zamu tafiya da annabi, to idan matsala, idan ana tsammanin akwai matsala a hanya, akwai barazana, akwai wasu za su tare hanya, sai annabi ya ce ku biyo baya na zan yi gaba. Idan a baya ne ake tunanin akwai matsala, sai ya ce ku yi gaba ni zan taho a baya. To wannan yana nuna maka irin yadda yake tausayin al'ummarsa, yadda yake kishinta, yadda baya son matsala ta taba ta sallallahu alaihi wasallam. Sabanin shugabannin mu a yau, in akwai matsala to ku talaka ku tafi a ƙarshe zai taho a jirgi. Kaga mu shugaba na gari ba haka yake ba, manzala san sanama ba haka yake shugabanci ba. Duk inda matsala take, to manzala shi yake fara kai kansa, sai yayi maganin ta, sannan sai ya ce al'umma ku taho ba matsala sallallahu alaihi wasallam. To da haka nan Allah madaukin sarki yana yaban annabi ne sallallahu alaihi wasallam. To sannan malamai suka ce me hikimar kwatanta annabi da mai kiwon dabbobi da kuma dabbobi, aka kwatanta al'ummar tasa da dabbobi, shi kuma aka kwatanta shi da mai kiwon dabbobi. Al'umma nan ana nufin kafirai, ummatul da'awa ba ummatul ijaba ba. Su kafirai halayya su kamar yadda muka faɗa irin ta dabbobi ce. Shi yasa a wajaje da dama Allah ya kwatanta kafirai da dabbobi, dabbobin kuma iri-iri. Wani lokaci ya karanta su da kare, ya kwatanta su da kare, an gane ko? كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكروا. wani lokaci ya kwatanta su da jaki, an gane ko, kamar salil himari ya hamilu asfara, wani lokaci ya karanta su ya kwatanta su da gizo-gizo, gidan gizo-gizo ta fuskar rauni da rashin hujja, sai ya ce kamar gidan gizo-gizo, gidan da bai hana mai shi rana ba, bai hana mai shi iska ba. Matsalul lazina takazu min dunillahi awliya aka matsalil ankabuti takazat baita wa inna ahanal buyuti la baitul ankabuti law kanu ya'lamun. Wani lokaci ya kwatanta su da kuda ta fuskar bin kazanta da kuma rashin karfi da rashin tabbas, an gane ko? Ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u lahu innal ladhina tad'una min dunillahi la yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lahu wa in yaslubuhum adh-dhubabu shay'an la yastanqidhuhu min da'ufa at-talib wal matlub. To haka zaka ga abubuwa daban-daban Allah madaukakin sarki yakan kamanta kafirai da shi na dabbobi, wani lokaci dabbar sama, wani lokaci dabbar kasa, wani lokaci kuda, wani lokaci wani kwaro, wani lokaci jaki da sauransu. To sai malamai suka ce dabi'ar kafirai da man ta fuskar kamanceceniya da dabba a fili take, saboda baragada da shirme irin nasu, saboda yin abin da bai dace ba. Kuma dabban ma sau da dama Allah in zai faɗa sai ya ce dabbar gida, kun san dabbar gida tafi sakarci sama da dabbar dawa. Dabbar dawa tana da wayo, duk abin da zai cuce ta ba ta zuwa. In kaga dabbar dawa ta kai kanta cuta, to tsautsayi ne. Amma dabbar gida musamman tinkiya uwar timbele, tana ji tana gani, a gabanta za a yanka ɗanta ko mijinta, kuma an jima kai mata kyakkyakkyar da ƙwarya kuma ta taho. Tana ji tana gani, mota tana wucewa da ƙarfi a titi kuma za ta danna kanta. To Allah ya ce kafirai kaga duk haukar tinkiya, duk haukar awakai, to kafirai sun fi su hauka. Domin duk mutumin da ga imani zai ci ya san wuta ya tinkara 100 bisa 100, to haukarsa ta fita tinkiyar da aka yanka ɗanta ko mijinta a gabanta kuma an jima aka ce ta taho ta taho. Shine Allah ya ce inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila, kamar dabbobi suke kai, wallahi sun fi dabba hauka. To sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana duk annabawa sun yi kiwon dabbobi, saboda a cikin kiwon dabbobi akwai koyon tausayi, akwai koyon zamantakewa, akwai tawalu'u kaskan da kai. Qur'ani ya gaya mana annabi Musa yana kiwon dabbobi, qala wa ma tilka bi yaminika ya Musa qala hiya asaya atawakka'u alaiha wa ahushu biha ala ganami wa li fiha ma'arib ukhra. Manzo Allah kuma a hadisin Anas cikin sahih al-Bukhari yace ma min nabiyyin illa kana yara al-ganam, ba a taba annabi ba sai da Allah ya sa yi kiwon dabbobi, duk annabawa sun yi kiwon dabbobi. Malamai suka ce saboda wannan abubuwa guda biyu da muka faɗa zuwa uku, abu na farko su koyi haƙuri, saboda kiwon dabbobi sai da haƙuri, in baka da haƙuri duk sai ka kashe su. Allah yana sa annabawa su yi kiwon dabbobi don su koyi haƙuri. Na biyu, don su iya zamantakewa da masu mabambantan halaye, an gane ko? Suka ce dabba halinta iri guda ne, amma mutum halinsa daban-daban ne. Dabba ana iya kiwatarta da sanda ɗaya, amma mutane kowa sai kai masa sandarsa. To kamar wani training Allah yake ba annabawa, ku iya zama da dabbobi da haukarsu, domin za ku rayu da wanda sun fi su hauka, su ne 'yan adam. To sannan kuma malamai suka ce dan a koya wa annabawa tawaru'u, kaskan da kai, kankan da kai, domin sana'ar kiyo sana'a ce wacce ba za ta baka kasa riga mai kyau ba. To ka koyi zama da tufafi jigari-jigari, sana'a ce wacce ba za ta barka wani lokaci ka rayu a cikin mutane ba. To duk inda ta kama shi makiyayi, idan akwai abinci a inda dabbobinsa suke bukata nan yake zuwa, wani lokaci za ka gan shi a binni, wani lokaci ka gan shi a ƙauye, wani lokaci ka gan shi a gari, wani lokaci ka gan shi a daji. To duk Allah madaukakin sarki yana so ya koya wa annabawa irin waɗannan ɗabi'u, shi ya sa yakan sa su zama masu kiwon dabbobi. To da haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce misalin kafirai dai halayyarsu ta fuskar fanɗarewa da rashin sanin ya kamata da rashin yin abu na daidai, kamar misalin dabbobi ne. To da haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce shi kuma mai wa'azi kamar mai tsawatar musu ne, wani lokaci mai tsawatarwa zai ɗaga murya, wani lokaci yayi da ƙasa ƙasa ba sai ya ɗaga murya ba. Shi yasa Allah ya ce bima la yasma'u illa du'a'an wa nida'a, kalmar du'a shine yin magana da murya ƙasa ƙasa, amma kalmar nida ana nufin murya sama sama. to me wa'azi wani lokaci sai yayi jan ido wani lokaci kuma sai ya sassauta wani lokaci sai ya daga murya wani lokaci sai yayi kasa kasa kamar yadda annabi Nuhu ya faɗa thumma inni da'awtuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra wani lokaci sai ka daga murya wani lokaci sai kaga ana wa'azi kamar fada fada wani lokaci kuma sai kaga ana tausasa kalma kowanne salo yana da mahallinsa Qur'ani shi yace ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasana wajadilhum billati hiya ahsan to sannan haka Qur'ani shi yace wa qula lahu qawlan layyinan kuma a lokaci guda shi yace jahidil kuffara wal munafiqina wa ghaluz alaihim kuma shi yace wa qul lahum fi anfusihim qawlan baliga to da haka karka dauka cewa wa'azi kullun rarrashi ake a'a kamawa take wani lokaci ai rarrashi wani lokaci ai fada haka annabawa suke sahabbai suka ce idan annabi ya nemi na hudba wani lokaci sai ka dauka komandan yaki ne a filin daga da sojoji ba za ka taba ganin komandan sojoji a filin yaki kuma yana wasa yana dariya ba sai dai daura fuska suka ce sai kaga idan sa yayi ja jijiyoyin wuyansa sun tashi to haka manzo Allah yake a wani lokaci to daka dai wannan shine dabi'ar da Allah madaukakin sarki ya dabi'antar da annabi kuma haka ake so dukkanin mai wa'azi ya kwatanta to kuma wannan ita ce ainihin dabi'ar kafirai ta fuskar munin halayya su shi yasa Allah yake lil ladina la yu'minuna bil akhirati mathalu saw kasali duk wani mummunan misali mara kyau ya kare wa waɗanda ba su yi imani da lahira ba wani lokaci a kwatanta su da dabba wani lokaci alade wani lokaci jaki wani lokaci kaza kuma duk wani misali da Allah ya buga game da su din akwai dabi'ar a tare da su idan kaji an ce kafiri kamar alade ne ta fuskar rashin kishi bai da kishi wanda yana daga cikin dabi'un da alade ya fice da su shine rashin kishi alade a gaban sa wani zai iya bin matarsa kai shi sai ya iya ma kira masa ita saboda tsabar rashin kishi don haka zaka ga kafirai wani lokaci suna abu dabi'a irin ta alade babu kishi dabi'a ta wauta irin ta jaki babu hankali ga ilimin amma a take ilimin ayi wauta to wannan shine shine Allah madaukakin sarki yace summun bukumun umyun wahum la yaqilun kalmar summun malamai suka ce sifa ce an shafe mausufin ko khabar ne an shafe mubtada ma'ana hum summun su din dai kafirai bai baye ne sannan kuma umyun bukum kurame ne sannan kuma umyun makafi ne sun kurumce wa gaskiya sun bebance mata sun makance mata kamar yadda Allah ya faɗa a baya a farkon sura masaluhum kamasalil ladhi sawqada naran falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu bi nurihi wa tarakahum fi zulumatin la yusirun summun bukumun umyun fahum la yarji'un amma anan fahum la yaqilu su bebaye ne su kurame ne su makafi ne ba su da hankali su bebaye ne su kurame ne su makafi ne ba sa dawowa in suka sa gaban su akan ayyukan barna Allah ya kiyaye sai Allah ya ce ni
يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون
Allah yake ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani kulu ku ci min tayyibati daga dadada kuma halal ma razaqnakum na abinda muka azurta ku da shi washkuru lillahi kuma ku gode wa Allah in kuntum iyyahu ta'budun in dai da gaske shi din kuke bautawa ya ayyuhal ladina amanu anan abaya kuma aka ce ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba amma anan kuma ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati kaga ya ayyuhan nas nida'un am ya ayyuhal ladina amanu nida'un khas a can Allah yana magana da kowa da kowa mu ci halal kuma sannan kada mu bi hanyar shedan anan kuma ku waɗanda suka yi imani ku ci halal sannan kuma ku gode wa Allah to sai malamai suka ce wancan kiran gamamman kira ne Allah ya san ba kowa zai amsa ba to yanzu mu dauka wasu sun amsa wanda suka amsan su ne waɗanda suka yi imani to yanzu sai aka ware su da ambato su aka ci gaba da magana da su yanzu waɗancan da ba amsa ba su amsa ba an rabu da su an gane ko to shi yasa malamai suka ce wannan kira ne mai matukar muhimmanci kiran da Allah zai wa kowa da kowa sannan ya zo yi wa mu'minai shi kai har ma annabawa da manzanni Allah ya nemi su irin wannan kira domin ya ce ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim bayan an ce ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, ya ayyuhan lazina amun, ya ku wanda suka yi imani, sannan ya ayyuhan rusul, ya ku manzanni. Kuma duk abin da ake kiran abu ɗaya ne shine a ci halal, a ci halal. To sai malamai suka ce wannan ya nuna wa'azi ana iya yi wa kowa shi, ba wanda yake girman wa'azi. Har annabawa ana yi musu wa'azi, an gane ko? Har annabawa, domin ya ayyuhan rusulu da manzanni ake. Ya ayyuhan nabiyyu taqillaha, manzo Allah da kansa Allah ya ce ya kai wannan annabi ka ji tsoron Allah. Ashe ba wanda ya fi ƙarfin ka ce ya ji tsoron Allah kenan. To sai dai malamai suka ce idan an ce annabi ya ji tsoron Allah, min babi takmilil kamil la min babi tahsilil hasil, irin abinda masu hikima suke cewa mai kyau ya ƙara da wanka, amma ba ana nufin da baya tsoron Allah ba yanzu yayi, don wani sai ya fahimci wannan, a ya za a ce annabi ya ji tsoron Allah kenan ma zargin sa ake, ba haka ake nufi ba. Ai Allah ne ya ce ya kai annabi ka ji tsoron Allah, Allah kuma ya fi san, ya fi ka sanin waye annabin sa. Abinda Allah yake nufi, kai wannan annabi mai girma mai daraja wanda tsoron Allah ne ya kai ka matsayin da ya kai ka, to ka kiyaye wannan tsoron Allah, ka ƙara dagewa a kansa, shine abinda ake kira takmilul kamil. Allah ya san Ibrahim mai imani ne, amma ya ce awalam tu'min, baka imani ba ne? Sai ya ce bala walakin liyatma'inna qalbi, nayi imani so nake in ƙara in dada, liyazdadu imanan ma imani. To amma wanda bai da imani, in ka ce yayi imani, kana nufin yayi abin da bai da shi, shine abin da ake kira tahsilul hasili, abin da baka da shi ka nema, amma takmilul kamili, abin da kake da shi ka ƙara. To wannan shine, da haka dai ba wanda ya gagara ai masa wa'azi, ba wanda ya gagara ai masa nasiha. To da haka Ubangiji madaukakin sarki yayi mana wani gagarumin wa'azi, manyanmu da matsakaitanmu da na ƙasanmu, shine na cin halal. Sai malamai suka ce wannan ya nuna cin halal ba ƙaramin muhimmanci ke gare shi ba. Ƙwarai ko cin halal yana da muhimmanci, domin da cin halal ne kake ibada Allah ya karɓa. Duk himmarka ta ibada, ka sani in haram kake ci Allah fa ba zai karɓa ba. Kuma ka sani duk abin da ka ci jikinka ya ginu da wannan abincin, to wannan shi yake determining din makomarka a lahira. Ka ci halal, ka yi aiki na ƙwarai, za ka shiga aljanna. Amma ka ci haram, ka yi aikin banza, wuta za ka shiga. Kai koda a ce kana yin aiki na ƙwarai kuma kana cin haram, to fa ka sani aikin banza kake gini, kake da tubalin toka, domin ba zai zauna ba, Allah ba zai karɓa ba. Domin inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqi, shi Allah kadai yana karɓa ne daga masu tsoron Allah. Wanda yana daga cikin sharadin tsoron Allah ya zama kana cin abu na halal. Ibn Kasir ya ce wal aklu minal halali sababun li taqabbuli addu'a, masani cin halal shine sababi da dalili na mutum ya ibada a karɓa ko ya addu'a Allah ya amsa masa. Yace kama jaa fil hadisi alladhi rawahu al imamu Ahmad an Abi Huraira, kama yadda yazo a hadisin da Imam Ahmad dan Hanbali ya rawaito daga Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, ku sani Allah mai tsarki ne, baya karba sai mai tsarki. Wa inna Allaha amara almu'minina bima amara bihi almursalin, kuma Allah ya umarci mu'minai da irin abin da ya umarci manzanni da shi. Me ya umarci mu'minai da shi? Shine cin mai halal. Ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Fa qala, sai Allah ya faɗa game da manzanni su ma yace ya ayyuhar rusulu kulu min tayyibati min at-tayyibati wa amalu saliha inni bima ta'maluna alim. Wa qala, kuma yace ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. To manzo Allah dan ya fito mana da abun fili mu fahimta. Abu Huraira ce thumma dhakara ar-rajula, sai manzo Allah ya bada labarin wani mutum mai himma da kwazo wajen ibada. Yutilu safara, gashi yana yawan tafiye-tafiye, wanda yawan tafiye-tafiye dama ce ta in kai addu'a Allah ya amsa maka, domin a halin tafiya idan mutum yayi addu'a Allah yana karba masa, musamman mai imani ne, kuma tafiyan nan ba ta saban Allah bace, to dama ce na kai addu'a Allah ya karba. Da'watul musafiri, addu'ar matafiyi. Ga wannan mutumin yana yawan tafiye-tafiye, kaga yana da damar yayi addu'a Allah ya karba, yayi ibada Allah ya amsa. Ash'af aghbara, gashi a cikin mawuyacin hali, hali na a tausaya masa putu-putu, wanda da ka ganshi zaka ga yana cikin halin bukata da damuwa da kuncin rayuwa, wanda wannan ita ma dama ce na in kai addu'a Allah ya amsa maka, matukar kana cikin halin kunci. Shi yasa yace amman yujibul mudtarra idza da'a wa yakshifu su'a wa ja'alakum khulafa al-ard, An gane ko? To sannan kuma ya muddu yadayhi ila sama, gashi ya kula da ladubban addu'a, daga ciki akwai daga hannu zuwa sama, kuma duk yana yi ya rabbi ya rabb, kuma yana tawassuli bir rububiyya walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha, yana tawassuli yana ya ubangiji ya ubangiji. To amma manzo Allah ya ce duk da haka fa ba za a amsa masa ba. Kaga sabubban karba addu'a anan nawa ya hada wajen biyar, matafiyi ne shi, yana cikin tsananin halin bukata, sannan yana daga hannu sama yayin addu'a, sannan kuma yana tawassuli da sunan Allah ya rabb ya rabb. To amma manzo Allah ya ce wa mat'amuhu haram, matsalar sa abincinsa haram ne, wa mashrabuhu haram, abin shan sa haram ne, wa malbasuhu haram, tufafinsa haram ne, wa guziya bil haram, kuma yayi guziri ko an ciyar da shi da haram. Sai manzo Allah ya ce fa anna yustajabu lizalik, ta yaya za a amsa masa? Allah ba zai karba masa ba. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yau da dama mutum yana idar da sallah, Allah zai ce da mala'iku ku jefe shi da kayansa, a jefa masa kayansa, saboda ya aikata abubuwan da za su sa Allah ba zai karba ba, daga ciki kila ya ci haram ko ya zalunci wani ko wani abu makamancin haka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai da yawa mutanen da suke zuwa aikin haji ko umara da sun ce labbaik allahumma labbaik, Allah zai ce da mala'iku ku mayar musu, ku ce la labbaik wala sa'dai, ba za mu karba ba, ba za mu amsa ba. Saboda me? Saboda ba a cika sharadi ba. Wannan hadisi Imam Muslim ma ya fitar da shi. Ibn Kasir ya sake cewa Imam Malik ya fitar a cikin Muwatta, kamar yadda Imam Ahmad shi ma ya fitar a cikin Musnad da kuma Ashabu Sunan. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana faɗa dangane da dukkanin jikin da ya ginu akan haramci, to wuta ita ce ta dace da shi. Kullu lahamin nabata ala suhuti fannaru aula bihi, duk wutar duk jikin da ya ginu da haram, to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wuta ce ta dace da shi. Kada ka wannan yake nuna lallai musan me zamu rinka ci, me zamu rinka sha, me zamu rinka kaiwa baki, saboda wannan yana da alaka da ayyukan da muke na ibada. Yaso da dama loma ɗaya da zaka yi ta haramu, sai Allah madaukakin sarki ya jingine ibadarka ta kwana 40, kai ta sallah baka sani ba, amma ba a karba saboda wani silai ko taro ko sisi da kake rainawa na haram da ya shigo cikin dukiyarka, kuma kana sani ko kai ka shigo da shi ma. Da haka ya ɗan uwa mai hattara, da yawan mutane za su wayi gari sun yi ayyukan ibada suna tsammanin za su shiga aljanna, amma sai sun je lahira su ga fanko ne su ba abin da suka aikata. Shi yasa wani hadisi manzo Allah ya ce atadruna manil muflis, kun san waye matsiyaci wanda aka yi wa terere aka yi wa gwanjo? Sahabbai suka ce al-muflisu fina man la dirham lahu wala dinara wala mata, matsiyaci a cikinmu wanda bai da taro, bai da sisi, bai da komai na duniya. Sai manzo Allah ya ce wannan ba shine matsiyaci ba, wannan matalauci kenan, bai da matsala wannan, in dai yayi imani yayi aiki na gari. Sai manzo Allah ya ce al-muflisu fi ummati, matsiyaci cikin al'umma ta, bari ku ji, ba mara kwabo ko mara kudi ba. Mai yati yawmal qiyama, shine wanda zai zo ranar tashin alqiyama, bi salatin wa siyamin wa sadaqa, yayi sallah daidai, yayi azumi daidai, yayi sadaqa. Amma wa yati wa qad shatama hadha wa qazafa hadha wa akala mal hadha wa safaka dam hadha, amma matsalar yazo kuma da haƙoƙin mutane na zalunci, ya cuci wancan, ya ci kudin wancan, ya zubar da jinin wancan, yayi wa wancan kage, yayi wa wancan kazafi, ya to manzo Allah yace haka zai ga tsiya tsiri da muzudinta, a zo ga ayyukan sa na alkhairi amma ba zai samu komai ba. Duk waɗannan masu haƙin za su zo su kewaye shi, shi kuma Allah baya zalunci. Haka zai rinka daukan ladanka yana biyan wanda ka cuta, wani ka cuce shi kuɗi a kwashe sallarka duka a biya shi, wani ka cuce shi ka taba jinin sa a kwashe dukkan azumunka a biya shi, wani ka ci mutuncin sa kai masa kazafi a kwashe duk aikin hajinka da umarka a biya shi. Manzo Allah ya ce a hakan ma sai ta kai bai gama biya ba, kuma babu yafiya a lahira. Da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ƙarshe sai a koma ana biyan mutane da zunuban, ana dora masa zunuban mutanen da ya zalunta. Ka zalunciwa ne miliyan kaza, shi kuma yayi zina ta shekara kaza, sai ya ce a dauko a dora maka. Akwai da yawa mutanen da za su tashi a lahira ba su taba zina a duniya ba, amma a lahira za a caje su da laifin mazinata saboda sun zalunci wani. Wani yayi ta shan giyar sa kai kuma kaje ka cuce shi, to a ƙarshe zunubin shan giyar ya dawo kanka. Manzo Allah ya ce haka za ya ƙarshe sai a tasake yarsa, sai a tura shi wuta, su kuma mutane sun tashi fure. da haka koda mutun yana ayyukan alkhairi sai kuma ya kiyaye abubuwan da za su rusa masa alkhairin na zalunce zalunce na haram haram da zai ke ci na haƙƙin ƴan uwansa mutane da zai rinka shiga to da haka lalle mu kula da wannan shi yasa wannan kira kira ne mai matukar muhimmanci Allah ya nanata shi ga dukkan bangarorin mutane annabawa ba su kubuta ba mu'minai ba su kubuta ba gama garin mutane ba su kubuta ba kulu min at-tayyibati wa'malu salihan kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun kulu mimma fil ardi halalan tayyiba to sannan ubangiji yace washkuru lillahi akan ce shakarahu akan ce shakara lahu mun fadi wannan a baya amma shakara lahu yafi fasaha shi yasa qur'ani shi yafi ambatawa an gane ko washkuru lillahi an gane ko ana fadar haka washkuru lahu ilaihi turja'un ma'ana fi ilin shakara yakan yi ta'adiya da lamu a gaban sa amma wani lokaci yakan zo babu ita fazkuruni azkurkum washkuru washkuru li wa la takfurun ko da haka akan ce shakara lahu ko shakartuhu in kuntum iyahu ta'budun sai Allah ya ce mi
innama harrama 'alaykumul maytata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghayrillah faman idda ghayra baghin wa la 'adin fala ithma 'alayhi in
to bayan Allah ya gama magana akan a ci halal a ci halal a ci halal a ci halal dole wani zai yi tambaya ce to kenan ma cikin abinci akwai na haram to tun ka kai tambaya sai Allah ya bada amsa kuma cikin rahmar Ubangiji subhanahu wataala a cikin komai halal tafi haram yawa halal tafi haram yawa yanzu bari ka ji abubuwan da Allah zai lissafa mana ya ce su kadai ne haram ba su wuce irga su da ɗan yatsa ba to abinda wannan yake nunawa duk wanda ba su ba shi kuma shine mai halal to shi halal din saboda yawansa shi yasa ba a fade shi ba domin idan abu ya fi yawa to ba shi ake lissafawa ba mara yawan shi ake lissafawa saboda ka fi gane mara yawan tunda bai da yawa ka rike shi a kwakwalwa shi ko wanda yake mai yawan an san zai maka wahalar rikewa to kawai sai ka dauki formula duk abinda ba kaza kaza ba yana cikin wancan bangaren to da ka tabbas a cikin abinci akwai na haram a cikin tufafi akwai na haram a cikin auratayya akwai matan da suke haramiyar ka ne ka aure su to shine Allah madaukakin sarki yace innama harrama alaikumul maitata ku sani kadai kadai abinda muka haramta muku cikin dangin abinci al maitata shine mushi an gane ko waddama da kuma jini walahmal khinziri da naman alade وما أهل به لغير الله da abin da aka yanka ba da sunan Allah ba to anan cewa an haramta mana mushi akwai takaddama mai karfi tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba wanda ba musulmi ba suna cin mushi kun san menene falsafar su ne hujjar su hujjar su shine wai ya za a kaci yankanka amma ka ki cin yankan Allah wai mushi ai yankan Allah ne ba Allah ne ya kashe ba to ai in dai zaka ci naka yankan wanda kai ka yanka da kanka to ai abin da yafi shine ka ci yankan Allah mushe kenan to kaga a zahiri in hujja ce ta hankali sai ka ce kwarai kuwa fa haka ne amma hujja ce irin ta malam zirke dan Muhammad ba hujja ce ta addini ba ita hujja ba abin da hankali ya gano bane abin da Allah ya ce annabi ya ce shine hujja yanzu kamar abin da ake ta takaddama ne takalman annabi ya fi kowa bai fi kowa ba a hankali sai ka ce kwarai kuwa takalman annabi ai ya fi kowa to amma ba aya ba hadisi ba aya ba hadisi hujjar wanda suke cewa takalman annabi ya fi kowa ai ya taba jikin annabi ko ma'ana kenan duk abin da ya taba jikin annabi dan naji wani malami ma a nan garin ya ce duk abin da annabi ya taba ko annabin ya sani ko bai sani ba kawai wannan abin ya fi kowa ka manta akwai sandar kafirai da ta daki annabi ita ma ta fi kowa kenan ai ta taba jikin annabi inda wannan ka'idar kasa duk abin da ya taba jikin annabi ko ya sani ko bai sani ba sannan in wannan ce hujja to matansa ai sun fi kowa taba jikinsa yassa na na Fatima ita ba ma taba jikinsa ba daga jikin ta fita ya ce Fatima bid'atun minni to inda wannan ce ka'idar ka kenan takalmi har ya fi Fatima annabi Ibrahim manzo Allah daga jikinsa ya fito jika ne daga cikin jikokinsa babansa ne khalilur rahman cikin kowa fa da kace har Ibrahim takalmi ya fi Ibrahim duk da ana wata falsafa sai a ce ai takalmin an ce na annabi ko shakka babu ai saboda ma an ce na annabin ne aka saurara in naka ne wa zai saurare shi ba ina ruwa na da takalmin ka ni da ba ko ba haka ba cikin hujjojin da wasu suka bayar na hankali da muke tabin su muna kallo muna ji muna gani muna kuma sauraro ta dan kama wai cikin hujjojin ai takalmin shugaban kasa ma yafi naka kai malami da ake jiran ka jawo aya ko ka jawo hadisi ai takalmin shugaban kasa ma yafi kowa ka je mana ka gwada in zaka taba ai jami'an tsaro harbe kaza su saboda mahaukata ne su kawai saboda za a taba takalmin shugaban kasa kafar shugaban kasa ce ba a so ka taba ba takalmin ba in takalmin a waje yake ina ruwan wani da ya taba shi kuma wannan falsafar ma da ka faɗa cewa ai takalmin shugaban kasa in za a taba za a yi harbi shugaban kasa nawa aka rukunkuma ma ba a yi harbin ba kuma in ka ce shugaban kasar Najeriya ka gwada misali da shi na san dai duk karfin shugaban kasar Najeriya ya kai karfin shugaban kasar Amerika amma J.W. Bush a gabanmu mun gani a dukkanin tashashen labarai sun nuna jifansa ma aka yi da takalmi wanda ya jefe shi an harbe shi to saboda kawai duniya ta mahaukata ake ana magana ilimi na addini ka dawo kana wani kwatance-kwatance saboda ka rasa aya ka rasa hadisi kuma ƙarshen ƙagen da za ka yi wa mutane suka ce ba sa san annabi haba bin dalili da neman hujja shi ne ƙi alhalin Allah da ma'aiki su suka ce mu bi dalili ƙul hatu burhanakum in kuntum sadiqin kuma abin da ya fi bani takaici ana tsaka da watan Ramadan wannan matsalar ta taso ya kamata malamai wanda suke goyon bayanta sai su tsaya su yi me su kyankyashe ta ta ilimi su fitar da al'umma daga rudu amma duk sun ja baki sun yi shiru sun bar makada da mawaka mutane an dauke hankalinsu daga sauraron Qur'ani yanzu duk social media an ka shiga kowa ya zama mawaki daga masu mamin takalminka yafi kowa sai zagi sai ashar sai tsinuwa ina magana karatun Qur'ani muna watan azumi kuma mas'alar da malamai suka kasa sai mawaka ne za su yi maganinta yadda kai kanka in kana da hankali ya isa ka gane cewa mas'alan nan buri yayi kama da mutum tsakin akwai tsakuwa a ciki malamai su shiru su ban makaɗa ne suke kare addini malamai su shiru su da za su ce qala Allahu qala Rasulu in akwai suka kasa amma sai ƴan nanaye hujja ta gagara sai ƴan gala su za su zo su bada fatawa yanzu fa duk wanda zai ce maka takalmin annabi ya fi kowa hujjar sa fa waka yake sawa waƙan nanaye haba addinin musulunci a ce ya kare a haka billahi allazi la ilaha illa huwa duk waɗanda suka yi waƙan nan ban cire wa kowa hula ba ka aje shi ya maka sharhin rukunnan musulunci biyar ba zai iya ba ya gaya maka farillan alwala mustahabbanta farillan sallah mustahabbanta zuwa ƙarshe ba zai iya ba amma yanzu shine yake waƙa ya kafirta wanda ya ga dama ya yi abin da ya ga dama ya kaza ya kaza to mu sani addinin musulunci ba abin wasa bane ba kuma ita gaskiya hayaniyar dan hayaniya baya tsorata ta Bahaushe ya hikimar zance ya ce kururuwar jajibera ba ta ta da hankalin jaki dan ya san ba da shi ake ba kuma duk kukan yaro baya hana ai masa shayi duk wannan hayaniyar da hauragiyar da ake yi wai ana so ne malamai su tsorata su shiru kar su faɗi gaskiya kar ai musu shari a ce maki ya annabi ne kar ai kaza kar ai kaza kai ka san ƙarya kake yi ka kalli malaman ahlus sunna ka ce wai makiya annabi ne mutanen da ba su da wani abu da suke tallatawa in ba manzo Allah ba me yace me yayi me zikirin sa ya rayuwarsa take kullun aikin kenan amma su wancanan ka wallahi summa tallahi in dai za su yi maka magana ta minti 10 kan su ce annabi sau ɗaya sai sun ce shehu sau 10 manzon Allah raba shi fa suke yi amma asalin manufar shehunnan ne ku lura da kyau yanzu kun ga sun dage suna ta magana takalmin annabi wallahi ba takalmin annabin bane ba takalmin shehunnan su suke so su kai gare shi yanzu a jiya nake gani daman na san da yawa kun gani akwai wani ina jin ko mutumin Ghana ne da ya fito yace takalmin shehuwa ne yafi duk malaman Saudiya dan haka magana fa ba ta takalmin annabi bace fakewa ne da guzuma dan a kai game karsana kamar misali ne na maulidi in ka ga dan bid'a ya dage maulidi ba fa na annabi yake nubi ba na shehu fakewa ake da guzuma dan a harbi karsana fakewa ake da annabi dan a biya bukata to a jiya sai naga an dauko takalmin shehu Tijjani social media na ganshi ana ta sumbanta ana ta shafawa ana ta nace to kaga inda ake so aje tannan muka soma wai kuturu ya ga mai kirbi nan ake so aje yanzu daman a garin mu akwai wani shehi da yake ta yawo da wani gashi ya ce gashin annabi ne daman yanzu da ka yarda cewa takalmin na annabi ne yanzu ba gashi nan sun kakkafa shi a social media ba to yanzu za a je a yi ta kofi irin sa yanzu zaka ji shi a Kano zaka ji shi a Sokoto zaka ji shi a Maiduguri zaka ji ko ina ma akwai shi to shikenan su kuma jahilai sai su ta zuwa suna kai sadaka suna shafa abin fa da ake so a kai gare shi kenan kar ka dauka wani abu ne ya kamata al'ummar musulmi su gane ba wani musulmi da yake shakka na falalar dukkan abin da ya danganci manzo Allah babu shi amma ka'idar musulunci ba ka fada sai da me sai da hujja sai da dalili wa an taqulu ala llahi ma la ta'lamu wani sai yazo ya ce maka to ai fitsarin annabi ba yayi fitsarin manzo Allah ba kamar fitsarin kowa bane ba fitsarin annabi ba najasa bane sahabbai sun sha fitsarin sa sun sha jinin sa kuma wannan dalili ne nafi ne ba wani al-sunna da yake ja da wannan gumin manzon Allah ba kamar ordinary gumin kowa bane nassi ne ya tabbatar to abinda muke cewa shi ma takalmin cewa yafi kowa kawo nassin sa in ka kawo shi kenan ba mu da ja amma ba yadda za ka zo ka zira mu abuhu da wayan mu da idan mu yadda ake zira kyanwa ko ake zira kare a tafi da shi ba za ka yi mana haka ba Allah ya ba mu ido dan mu gani ya ba mu kunne dan mu ji ya ba mu zuciya dan mu fahimta amma sai ka zo kawai ka ce mu rufe idan mu rufe kaza kawai mu bika ba aya ba hadisi ka ja mu ka kai mu ina to ba yadda wannan zai yi da haka ya ɗan uwa addini dan dalili ne ba wanda ya gagara ka ce da shi meye dalili in dai Allah ya ce a kawo dalili an tambayi annabawa dalili annabawa sun kawo dalili kawai mun sai zo ya ce maka ba dalili kawai ka bi shi babu wannan addinin musulunci soyayya annabi sallallahu alaihi wasallama ta fi komai muhimmanci cikon kalmar shahada ce in dai annabi zai koyar da mu zaman masai kafar da zamu shiga ban daki da kafar da zamu fita da yadda zamu zauna akan masai duk annabi ya koya mana amma sai soyayya sai kasa koya mana wallahi ba zai yi ba yanzu kana nufin kai kafi kowa san annabi ƴaƴansa matansa sahabbansa duk basu fi ka san sa ba to ya suka so shi to yadda suka so shi shine soyayyarsa ta gaskiya amma ba yadda kake yi a garin ku ba kuma kalmar so suna ta tara daka kowanne so da irin yadda ake gudanar da shi akwai san matarka akwai san ƴakka akwai san dukiyarka akwai san kanka kowanne so daban yake to san annabi duk sama da yake da waɗannan kuma san annabi ibada ce gagaruma cikon kalmar shahada ce fa domin tana karkashin Muhammadur Rasulullah sharuɗan Muhammadur Rasulullah guda bakwai ne da'atuhu fi ma amara tasdiquhu fi ma akhbara ijtinabu guda hudu ijtinabu ma naha anhu wa zajara wa alla yu'bada Allahu illa bima shara'a kaso manzo Allah sama da komai sama da kowa har kanka la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in ya sahabbai suke son annabi lokacin da yake raye in zai yi kakin majina tarewa suke yi ba sa bari kakin sa ya taba kasa shafewa suke a jiki amma abu nawa ne suka zo za su yi masa da sunan soyayya yace kar ku yi wannan ba soyayya bace daya daga cikin sahabbai ya je kasashe manya-manya na wannan lokacin yaga yadda ake wa sarakunan kasar da ya dawo sai ya zo zai wa annabi in ban manta ba Amr dan As ne yazo ya tsaya zai sara wa annabi irin ya ce manzo Allah yace kar kai min haka ba ai min haka yace to ya ma'aikin Allah na je na ga ane wa sarki wani kaza ane wa sarki wani kaza sai naga ba wanda ya cancanta sama da kai sai ya ce a ni ba ai mun wannan shi kaga soyayyar annabi koyawa ake yi shi annabin shi yake koya wa mutane ga yadda za a so shi ba wai hankulan mu ne za su goya mana ga yadda zamu so annabi ba al'adun garin mu ne za su koya mana yadda zamu so annabi ba akwai abubuwa da yawa da muke yi da sunan soyayyar annabi a al'adun mu daidai ne amma a musulunci ba daidai bane ba yanzu abu karami da nake so in gwada mana a adabin Hausa idan zaka yabi babba dole sai ka fadi matarsa shi yasa za ku ga duk wani mawaki a kasar Hausa da ya waƙe wani babba akwai sunan matarsa ko kaji ana na Ladi da Ladi ko na Kanda da Kanda ko na Delu da Delu ko dan A'i baban A'i to da yawan mutane sai suka dauka wannan usulubin na kasar Hausa irin sa za a yabi annabi da shi shi yasa sai kai ta jin suna na Khadija na Aisha na ba a wannan a Larabci su Laraba ba a yi musu wannan ka je kasar Larabawa ko wasa ne ku gaisa da Balarabe ka ce ya matarka inda wuka sai dai Allah ya raba ku su ba a tambayar su mata saboda ai fadar matan mutun cin mutuncin sa ne amma da yawa mu sai muka dauka kai ai tunda a kasar Hausa zaki ne dan turan giwa to haka kowa ma za a yabe shi ina alfazazi ya fada da suna fahimta yace wala taglifi shay'in min alqawli waqsidi zin alqawla in hawalta madaha muhammadi fa fi kulli qawlin mustahilun wa ja'izun alfazazi yace kar kai kasada wajen sakin magana in zaka yaban annabi duk magana da zaka fada ka auna ta a ma'aunin shari'a ana ga yawa annabi irin wannan magana ko ba a ga ya masa yace domin a kowace magana akwai abin da ya dace akwai abin da bai dace ba to irin wannan da yawan mutane an sake su a titi yara ne wasu za ga su da askin banza wasu ko sallah ba sa yi wasu sun yi ask down sun zazzabo wando kasa amma su ne masu yaban annabi wasu har da dan kunne ba amma masu yaban annabi ne sun dauka yaban annabi gala ne sun dauka yaban annabi abin nan DJ ne wannan mulakanci ne da kaskantarwa da rashin sanin waye annabi sallallahu alaihi wasallam kalmomi nawa a zamanin annabi sahabbai suka ga ya masa yace kar ku sake fada wannan magana ba a fada min ita ba a fada min ita sun ce da annabi gausu manzo Allah yace innahu la yustagasu bi inma yustagasu billah me taimakon gaggawa yace a a ba a neman taimakon gaggawa a waje na a wajen Allah ake nema amma yau shehu wani nawa ake cewa gausu gausu in fa aka ce maka gausu ka kai matsayin Allah mai gudanar da duniya a madadin Allah shi yasa suke cewa ba a gausu bi a duniya inda gausu dai to ba a yi lokacin da Ibrahim ya zaki raye yana gausu duniya ba gausu shi kadai ne yanzu na ga wani dan sauna kira mana shashasha a Niger nan ya fito shi ma yana da'awar shi ma gausu ne wai banda shi babu wani gausu ma'ana shi ne Allah a yanzu na duniya wai ba wata addu'a sai ta bi ta gaban sa sannan in ta yi screening shi kuma ya tura wa Allah wannan shine ma'anar gausu kuje ku karanta littattafan su ku gani kalmar gausu me take nufi kalmar shirka kalmar kafirci Allah ya sa mu dace dan addini dan hujja ne addini dan dalili ne in ka cika za kai magana akan addini ba da molan ka za kai ba addinin nan ba kai aka yi wahayin sa ba addinin nan yau sama da shekara 1500 ana bautawa Allah da shi dan yaya addinin yake yaya ayoyin qur'ani suka ce ayi yaya hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ingantacce suka fasara yadda za a yi hadisi da haka ake hadisi ake addini amma ba da wai abinda muka gada iyaye da kakanni ba ba abinda mafi yawan mutane suke yi ba mafi yawan mutane ba hujja bane ba kungiya kaza ma su ma sun ce takalman annabi akwa kungiya kaza ma su ma sun fada ku ne kawai baku fada ba hujja ce babu su da suka fada su kawo hujja su mana ina gwon mu da su kowa ma ya fada yahudawa sun ce Allah yana da da Nasara suka ce Allah yana da da, kafirin Makka suka ce Allah yana da da, musulunci ya ce Allah bai da da. Shikenan saboda sun fi mai yawa sai musu kina mumbuna su? Ba taron yuyuyu ake ba. Ba bin yarima ake a shakida ba. Hujja ce addini. Hujja ce addini. Kada ka Ubangiji Subhanahu wataala yace ku sani kadai abin da muka haramta muku cikin abinci shine mushe. Mushe duk abin da ya mutu ba tare da yanka ba. To wannan shine Allah madaukin sarki ya haramta dan haka da'awar kafirai ta cewa a ci yankan Allah shi yafi sama da ka ci yankanka wannan son zuciya ne wannan falsafar zance ce amma ba hujja bace ba Allah ya san da mushen shi ya kashe amma yace kar a ci kuma sannan meye hikimar yanka saboda shi jini shine matattarar cuta a jikin duk mai rai an gane ko jini iri biyu ne akwai jini na nama akwai jini na jijiya duk wani mai rai da ka sani yanzu idan ka yanka jikinsa in dai mai jinin ne to zaka ga jini sannan kuma a cikin jijiyar sa akwai jini to duk wata cuta da take shiga cikin jiki tana bin jinin jijiya ne to idan dabba ka ci ta ba ka yanka jinin jijiya ya fita ba to duk cutar da dabbar take da shi jikinka zai dawo to hikimar musulunci shine idan za a ci dabba a yanka jinin jijiya sai zurare ya fita za ku ga wani kato wata kato to jijiya ce a wuya ita ce mafi girman pipe na jini a jikin dan adam da ka yanka ta ka tsinka ta to jini zaka ga ya kwarara duk jini zai fita ta nan to irin wannan jinin shine yake dauke da cuta to dan rahamar Allah subhanahu wataala gare mu shi yasa yace in za mu ci dabbobi mu yanka jinin su na jijiya ya kwaranye ya fita, in akwai cuta a jikin su duk cutar ta fita, sai mu ci naman salim alim. Wannan shine hikimar yanka. To da ka Ubangiji subhanahu wataala ya ce mun hana muku cin mushe, ma'ana dabbar da ba a yanka ta ba, ko da halal ne a ci, to amma dole ne da sharadi sai kun yanka. Waddama kuma mun hana muku cin jini. To sannan jinin malamai kamar yadda na ga mana guda biyu ne, akwai jini na nama, akwai jini na jijiya. Anan Allah kawai ya ce jini sai ya shiru. To amma ayat suratul a'rab ya fayyace wani irin jini yake nufi, jini na jijiya. Kulla ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan. Daman masfuhan jini mai kwarara, kaga shine jinin jijiya. Amma jinin da zaka gamu da shi a cikin nama, wannan ba haramun bane ka ci. Jinin da ke manna da tsoka ba haramun bane ka ci. Hanta jini ce, saifa jini ce, wannan duk baya daga cikin jinin da aka haramta mana mace. To sannan malamai suka ce anan an ce jini kuma an ce mushe, shin kowane jini ne haram? Mun ce banda jinin nama, banda irin su hanta, banda irin su saifa. To shin kowane mushe ne haramun? A'a, shi ma banda mushen ruwa. Mushen ruwa shi ma ba haramun bane a ci. Kifi da dukkan wata halitta da ba ta rayuwa sai a cikin ruwa, to ita sharadi ba sai an yanka ta ba ko ta mutu za a ci. Ubangiji yace uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu, man halatta muku dukkan farautar cikin ruwa da duk abincin cikin ruwa. Da nassin alqur'ani malamai suka ce wannan nassi ya tabbatar da za a iya cin komai na ruwa kuma ba sai an yanka ba. Abinda malamai suke da ja'in ja akan sa shine maganar kwado. Wasu malaman suka ce kwado iri biyu ne, akwai kwadan da baya rayuwa sai a ruwa, to shi ma irin wannan kwadan cin sa ba laifi bane ba. Akwai kwadan da shi yana iya rayuwa a waje, to wannan ba banda shi ake nufi, shi wannan kwadan haramun ne. To amma magana mafi inganci, duk wata dabba da take cikin ruwa ya halatta ka ci ta, kuma ba sai an yanka ba, in ta mutu zaka iya ci. An gane ko? To sannan malamai suka ce mu gane, akwai bambancin halaccin ci da kuma zan iya ci. Yanzu wani sai ya ce mun mallam har da tana, har da tana, dan ba za ka iya ci ba, ba haramun bane ci, sai ka bar masu ci su ci, da Allah ya ce halal ne ba ta yi kuma dole a ci ba. Wani zai ce mallam har da kaguwa, har da kaguwa, har da kada. To akwai sabani akan kada, wasu malamai sun ce kada tunda tana cin naman mutum ba za a ci ba, amma shi ma zance mafi inganci, har kada cin ta halal ne, domin manzo Allah ya san da kada, Allah ma ya san da kada. Amma a hadisi ingantacce aka tambayi manzo Allah game da ruwa, fil bahri yace huwa dahurun ma'uhu alhillu maitatuhu, ruwan teku mai tsarki ne, koda yana da zartsi, koda kalarsa ba irin kalar ruwa bace, amma halal ne ku ibada da shi. Sannan duk mushen cikin teku halal ne, kai har irin abin nan da ake cewa mai rabi mutum rabi kifi, har shi halal ne a ci. Amma kamar yadda na ga mana halal a ci daban da kuma zan iya ci daban. Halal nawa ne baka iya ci? Ai akwai su da yawa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana sahabbansa suna tafiya da shi, sai suka ga damo, suka bi daman nan suka rade, suka yanka, suka zo ya ba su aran tukunyarsa ta abinci, suka girka. Bayan sun gama girka daman suka zo suka ce bismillah, yace bazan ci ba. Suka ce ah, haramun ne, kar mu ci. Yace ba haramun bane, amma ni ba na iya ci, saboda ni a garin mu ban tashi naga ana ci ba, da haka ina kyankyamin sa. Yanzu mutun nawa ne dan Najeriya baya cin fara, saboda kila a Najeriya ba a cin fara, amma ka je ne jirka gani. Da haka mu gane bambancin halal da kuma zan iya ci. Shi Allah in yace halal, ya san akwai wanda suke bukata, kuma akwai wanda za su iya. An gane ko? Da haka ko kai zaka iya ko ba zaka iya ba, hukuncin haka yake. Sannan Ubangiji subhanahu wataala ya magana akan naman alade. Naman alade akwai illoli da yawa, da binciken malamai na addini da kuma na likitanci suka gano dangane da shi. Daga ciki mafi illarsa shine suka ce yana dauke dabi'ar kishi, wanda dabi'ar kishi dabi'a ce mai matukar muhimmanci. Manzo Allah ya ce wanda bai da ita ma ba zai shiga aljanna ba. Dole ne akwai dabi'a ta kishi a tattare da dan adam, kuma tana da amfani, kuma tana da rana. Kai kishin yakka, kai kishin matarka, kai kishin addininka, kai kishin dukiyarka, kai kishin kasarka, amma ya zama ba ka da kishin komai, haka kake salim alin karatun yankan jaki, to ka zama alade kenan. So da haka yana daga cikin illolin da Allah madaukakin sarki ya cire mana alade daga ciki, wanda muke iya ganowa. Waɗansu abubuwan ma ba za mu iya ganowa ba, saboda hankalinmu bai kai iya gano komai wanda Allah yake magana a kansa ba. to sannan Allah yace da abin da aka daga murya wajen yanka shi ba da sunan Allah ba wato dabba ko ta halalci rago ne sani yace kaza ne in dai za a yanka a kira sunan wani ba sunan Allah ba to malamai suka ce haramun ne ci domin ya zama shirka wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi wa innahu lafisq kalmar uhilla asali daga al-ihlal ne al-ihlal shine raf'us sauti bishai daga murya to kafirai sun kasance da masu yankawa dodo da masu yankawa aljani da masu yankan tsafi in za su yanka dabbar kafin su yanka ta sai sun kira sunan aljanin ko dodon ko tsafin sannan sai a yanka to irin wannan dabba ko halal ne cinta in dai an yi wannan to ya haramta musulmi ya ci wadansu malamai suka ce hatta dabbar da aka yanka ko da ba a daga sunan wani ba amma manufar dan hakan ne an gane ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya halatta mana cin dabbobi da waɗanda ba musulmi ba suka yanka in dai na halal ne koda ba su ambaci sunan Allah ba amma da sharadi in ba da niyyar bukukuwan addinin su suka yanka ba yanzu mu dauka akwai wani restaurant na wanda ba musulmi ba suna yanka nama kuma kana zuwa cin abinci musulunci ya yadda ka je ka ci abincin har da nama sai dai in zaka ci kai bismillah sahabbai sun tambayi manzo Allah muna zuwa kasashen wanda ba musulmi ba muna cin abincin su kuma suna yanka nama sai manzo Allah ya ce ku ci amma ku yi bismillah to amma idan dai sun yanka nama da niyyar addinin su ko liman ne yanka musu to kuma cin haramun ne ku gane bambancin biyan manufar Allah yana kallon manufar yanzu kirista ko ba yahude in ya yanka nama ko ya yanka rago ko saniya ko kaji ba da niyyar addinin sa ba kawai dan a ci abinci na yau da gobe wannan halal ne kace kaidar kawai shine kai bismillah bismillah da su ba su yi ba a wajen yanka kai sai kai ta a wajen ci shikenan to amma da manufar addini to ka sani ko limami suka kawo ya yanka musu ba a cin wannan an gane ko al-imam ibn kasir ya kawo maganganu nan magabata daga ciki har akwai asar nana na Aisha Allah ya kara mata yadda imam al-qurtubi yace ana Aisha radiyallahu anha daga nana Aisha Allah ya kara mata yadda annaha su'ilat amma yadhbahu al-ajam wal li'ayadihim an tambayi nana Aisha game da abin da mutanen da ba larabawa ba suke yankawa dan bukukuwan addinin su na abinci na nama fa yahaduna minhu lil muslimin sakawa muslimi kyauta fa qala sai Aisha tace ma zubiha lidhalika al yawm fala ta'kulu minhu duk abinda aka yanka dan wannan biki kar ku ci to kaga kenan abincin kirsimeti matakar da nama a ciki haramun ne a ci to amma sai Aisha tace wa kulu min ashjarihim amma za ku iya cin fruit kayan marmari kirista ya baka alawa dan kirsimeti zaka iya sha ya baka tufa dan kirsimeti zaka iya sha ya baka inibi dan kirsimeti zaka iya sha ya baka cake zaka iya sha amma ya yanka nama ya baka ko ba shi ya yanka ba kai ko maka ya kai limamin maka ya yanka masa ya kawo tun dai da niyyar kirsimeti ce cin haramun ne wannan shine abin da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka faɗa kuma shine abin da addinin musulunci yake akai babu cin karo tsakanin cin abincin su ne yau da kullun da kuma cin abincin su da suka yi na addini domin ka gane in ana maganar addini to magana ce ake ta ibada magana ce ta aqida amma ana maganar abincin yau da kullun to wannan magana ce ta al'ada al'ada musulunci ya daga wa mutane kafa da yawa akan abin da ya shafi al'ada amma maganar addini to ba sani ba sabo da haka addini sai abin da Allah yace ba abi wa san zuciya ba kuma abi wa waɗansu dan afaranta musu rai da haka ubangiji yace wa ma uhilla li ghairi llahi bihi irin makamanciyar wannan aya tana cikin suratul maida ubangiji madaukakin sarki yace hurrimat alaikumul maitatu waddamu walhamul khinziri wama uhilla lighairi llahi bihi walmunkhaniqatu walmawqudatu walmutaraddiyatu wannaqihatu wama akala sabu illa ma zakkaytum wama dhubiha ala nusbi wa an tastaqsimu bil azlam zalikum fisq da haka waccan cikin suratul maida tafi fadin bayani tafi fadada zance da haka in Allah ya kai mu ita magana sai tafi fitowa fili ubangiji yace fa man yutura ghaira bagin duk wanda ya shiga halin tsanani in dai ba mai wuce gona da iri bane wala adin ba dan ta'adda bane fala isma alaihi in yace babu laifi abin nufi tare da cewa waɗannan abubuwan asalin su haramun ne amma idan ka shiga halin larura ba ka da abinci kuma zaka iya rasa rayuwarka to musulunci ya halatta maka ka ci dan ka kubuta da rayuwarka haramun ne asali ka ci mushe amma idan mutun ya samu kansa inda babu abinci ba inda zai samu ba na bashi kai ko na kwace babu sai mushen zai ci to da ya mutu gwanda ya ci mushe in kuma kake cin mushen ka mutu to Allah sai ya maka azaba. To daga nan ne malamai suka samu ka'idar ad-darura tubihul mahdura. Larura tana iya sa abin da asalin sa haramun ne a musulunci ya halatta gurgurdan na lokacin larura. Cin mushi asalin sa haramun ne amma larura tana sa a ci mushi. Shan giya asalin ta haramun ne amma larura tana iya sa a sha giya. Malamai suka ce yanzu da a ce mutum zai shaki ya fara kakari zai mutu. A nemi ruwan da za a bashi ya sha babu. Sai giya a dako a bashi. Dan shakewar ta sake shi kubuta da rayuwarsa. In ku aka kawo masa yace shi ba zai sha ba, giya ce, to in ya mutu sai Allah ya masa azaba. Wannan yana nuna maka irin yadda musulunci ya bawa rai kulawa, irin yadda Allah yake tausayin bayinsa. To sannan cewa fa man yutura ghayra bagin wala adim, me yake nufi da bagin? Malamai suka ce mutum in dai ba manufarsa cin mushen ba, domin akwai wanda zai dan fake da wata larura ya je ci mushe, manufarsa daman so yake ya ci mushe. To in wannan ce manufarka Allah ya sani. Shi yasa ma malamai suka sa ka'idoji, ko mushen da zaka cin ba wai ka cika cika ciki ba, ba a cika ciki. Idan mutum ya rasa abinci zai mutu sai ga mushe, to zai ci mushen ne ba ya cika cikin sa yadda in tuwo ne haka zai cika ciki ba, a'a zai ci ne gurgurdan yadda yunwar za ta sake shi, hadarin mutuwar zai rabu da shi. An gane ko? To sannan me ake nufi da wala adil? Kuma kada ya zama tafiyar da ta sa zai ci mushen in a halin tafiya ne, ko larurar da ta sa ya ci mushen ba larura ce ta saban Allah ba. Suka ce kamar mutum ne yake kidnappers, sun kama mutane sun tafi daji, suna tsoron su zo gari a kama su. To wannan zaman na daji ai na ta'addanci ne. To ko da sun rasa abinci a wannan lokacin a can, ba za su ci mushe ba, su ba sa cin wanda Allah ya sauke. Haka nan mutumin da yayi wata tafiya ta saban Allah, tafiyar da ba ta addini ba, kamar tafiyar fashi da makami ko makamancin haka, suka ce irin wannan tafiyar me ita ba zai yi kasaru ba, kuma ba zai ci mushe ba illa larura ta kama shi, saboda asali tafiyar ta saban Allah ce, shine ma'anar wala adi. Amma wasu malamai suna ganin za su ci mushe daban, laifin da suke aikatawa kuma daban. To sannan wasu malamai suka ce kalmar wa ghayra bagin wala adin duk fasarar ta shine fi famanidura fi mahmasatin ghayra mutajanifin li ithmin fa inna Allaha ghafurur rahim. To daka Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace fala isma alaihi, wannan babu laifi a tattare da shi. To anan asalin fala isma alaihi akwai wani zance da aka shafe, wannan ita ce ake kira da faul fasiha. Akan takaice magana a Qur'ani a madadin a kawo ta in full sai a kawo ta in short. To sai ai wata alama da kai in ka san larabci ka san akwai wata magana da aka tsinke anan. To irin wannan alamar da ake sawa ita ce wata fa'un. Malaman lugha suna ce da ita fa'ul fasiha, ma'ana fa'un ce da take nuna an yanke wani tazara ta magana, an kawo abin ne in short note. Kamar fadin Allah madaukakin sarki, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Kaga wannan ayar an takaice ta asalin yadda zancan, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa aftara fa iddatun min ayyamin ukhar. Kalmar fa aftara din sai aka cire ta, domin yadda zaka fahimta shine Ubangiji yace duk wanda yake halin rashin lafiya ko halin tafiya, to kwanakin azumi sun hau kansa. To kawai shine da ka zama mara lafiya ko kana halin tafiya shikenan sai ramu azumi ta hauka? Malamai suka ce a'a, ana nufin sai in ka sha. Amma idan mutum yana halin tafiya sai bai sha azumin sa ba, to ba wata ramuwa da ta haushi. Idan mutum bai da lafiya kuma bai kare azumin sa ba, ya cika, ba wata ramuwa da ta haushi. To kalmar sai ya sha sai Allah ya cire ta. Asalin zancen faman kana minkum maridan aw ala safarin fa aftara fa iddatun min ayyamin ukhra. Kamar fadin Allah madaukakin sarki, wa idh istasqa Musa liqaumihi fa qul nadrib bi asaka alhajar fanfajarat minhu thnata asharata ayna. Shi ma asalin zancen fadaraba fanfajarat minhu thnata asharata ayna. Tana yayin da mutanen Annabi Musa suka zo suka roke shi ka nema mana Allah ya shayar da mu ruwa, sai Allah ya ce dauki sandarka ka je ka daki dutse. Ubangiji ya ce kawai sai dutsen ya fashe. To amma ba a faɗi cewa Musa ya daki dutsen ba, wanda kuma ba zai yi kawai da an ce daki dutse baka daka ba kuma sai wani abu ya faru. To sai malamai suka ce shi ma anan abin nufi fadaraba fanfajarat min husnata asharata aina. To haka anan famanidurra ghayra bagin wala adin abin nufi fa akala fala isma alayhi, duk wanda yake cikin halin tsananin bukata, halin larura, sai ya ci mushe ko ya sha giya, to wannan ne babu laifi a kansa. Amma kawai dan kana cikin halin matsuwa, kai baka ci mushe ba, kai baka sha giya ba, to ina magana kuma babu laifi, ai daman baka yi ba. To da haka Ubangiji madaukakin sarki yace fala isma alayhi, babu zunubi a kansa. Inna Allaha ghafurur rahim, lallai Allah mai gafara ne, lallai Allah mai rahama ne. Hadisi ya tabbata cikin musnad na Imam Shafi'i da musnad na Imam Ahmad da sunan na Imam Abu da Ibn Majah da musnad na Imam Ad-Darqutni, hadisin Abdullah ibn Umar Allah ya kara masa yadda. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace uhil lana maitatani waddamani, an halatta mana jini biyu, an halatta mana mushe biyu. Jini guda biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sune al-kabid wa al-dihalu, hanta da saifa. Mushe biyu manzo Allah yace as-samak wal jaradu, kifi da fara. Don haka wannan hadisin yana ƙara fito mana da ma'anar wannan ayar da aka ce banda mushe, banda jini, to ana nufin ba kowane mushe ba, banda mushen fara, banda mushen kifi, haka banda mushen duk wani abin da ke rayuwa a cikin ruwa. Hakanan da aka ce jini, to ana nufin banda hanta, sannan kuma banda saifa, sannan banda kuma jini wanda ya makalkale a jikin nama. Abinda ake nufi da jini shine jinin da ya biyo jijiya. Abinda muka faɗa ya zama daidai, Allah ya haɗa mu alada. Wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi
wa barakatuhu.